أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من هدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكين سركي يا داود موضوع غوانا صافية تلا ربا yau 19 ne ko 20 ne 19 ga watan Rajab wata na 7 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya zo daidai da 31 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai suna kusa aqidataka min alkitabi wa sunna wallafa al-shaykh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullah satin da gabata mun tsaya karshen tambaya ta 55 yau za mu tashi tambaya mai lamba ta 56 karkashin unwani da malai ya kulla as-sunnatu wal bid'ah wato sunna da bid'ah ita bid'a kishiyar sunna ce idan aka ce sunna kamar da malama suka yi bayani ma'anar sunna a lugha shine at-tariqa hanya ma'ananta a shari'a kuma ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa sahabuhu min aqidatin aw amali duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a kayinsa da kuma sahabbansa na aqida ko kuma aiki wannan ita ne sunna wanda karkashin wannan ya kunshi maganganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ne ayyukansa sunna ne haka nan duk abin da akai a gaban sa bai inkari ba wannan ma sunna ne a ofi na shari'a a wajen malamin fiqh kuma sunna ita ce abin da yake kishiyan farilla abin da yake ba wajibi ba ana bada lada ga wanda ya aikata wanda ko bai yi ba ba za a kama shi da zunubi ba wannan shine urfi ko ta'arifi na sunna a wajen fuqaha sannan kuma ita sunnar ma a wannan bangare ta kasu kashi kashi akwai sunna muakkada akwai kuma sunna wadda ba muakkada ba kamar sallar wutri kaga sunna ce muakkada a mashaba haka nan sallar idi sannan akwai sunnoni wanda ba muakkadai ba irin su kabbaroli a cikin sallah banda kabbara harama sannan akwai raga'ib daga cikin sunnonin ma kamar sallar raka'atai alfajiri raka'a biyu ta kafin alfajir to a wannan babi na aqida dai ana magana akan ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da sahabbansa yanda suka gudanar da addini wanda wajibi ne a kayan kowane musulmi ya yi addini yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar sannan ita bid'a kuma kishiyar sunna ce sabanin sunna duk abin da manzo sallama bai aikata ba ko sahabbai ko wasu magabata na kware a shigo da shi ta bayan fage da sunan addini da niyyar har ma a samu lada a gurin Allah to wannan ita ne bid'a duk abin da yake baya da asali cin addini kuma a jingina shi ga addinin abota mu Allah da shi har ma ana neman a samu sakamako wannan shine ma'anan bid'a a takaice dudu suna bata ma'ana na cewa dukkan wani aiki a duk wani abin da aka fara eh ma'ana na lugha ma'anan bid'a shine al-iktira kirkiran wani abu to amma a shari'a abin da aka kirkira na zamani na rayuwa wannan ba a kiransa da suna bid'a a shari'a kaman abin da ya shafi abinci ko suturori ko abubuwan hawa ko kafafen sadarwa duka wannan ba za a kira su da bid'a a shari'a ba duk da cewa abubuwa ne da aka kirkira amma ya halatta abubuwa na rayuwa a kawo ci gaba da kirkire-kirkire, amma addini bai da bukatan a kawo wani abu na daban, saboda an riga da an gama, wahayi ya gama sauka, shari'a ta cika, da haka bai halatta a kawo wani abu cikin addini da sunan cewa addini ne. To malai ya ce ga tambaya ta 56, laysa fi hal fi dini bid'atun hasana, shin a cikin addini akwai wata bid'a mai kyau? Domin zaka samu akwai wanda sun kakkasa bid'a, akwai bid'a mai hasana, akwai mustahabba, akwai kaza da kaza, shin akwai bid'a mai kyau cikin addini? A cikin addini ake magana, ba a cikin rayuwa. Akwai wata bid'a mai kyau cikin addini? Jawab, amsa, laysa fi dini bid'atun hasana, babu wata bid'a kyakkyawa a cikin addini. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili shine fadin Allah madaukakin sarki, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, suratul ma'ida. Allah ta'ala yace a yau na kammala muku addininku, wanda shine addinin musulunci. Wa atmamtu alaykum ni'mati, kuma na cika ni'mata a kayanku. Wa raditu lakum al-islam dinan, kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini. Kun ga wannan aya, kamar yadda malai kawo ta a wannan babi, munasabata a wannan guri shine ba wani abu mai kyau da za a kawo shin addini, saboda addini ya riga ya cika. Da saukar wannan aya ya tabbatar da addinin Allah ya cika. Duk wani abun da yake halal ne ko haram, koko wani salo da za a bauta ma Allah, an riga da an gama. Wannan aya ta sauka ne a Hajjatul Wada, lokacin da manzon Salim yake hajjinsa da ban kwana, kuma a ranar Arafa, kuma ranar Juma'a, a lokacin da ya kutuba yake tambayan sahabbai, shin na isar hal ballaktu, shin na isar da sako? Suka ce ballaktu ya Rasulullah, lallai ka isar da sako ya manzon Allah. Sai ya daga hannunsa sama yace Allahumma fashhad, ya Allah ka shaida. To shine Allah ya saukar da wannan aya cewa addini ya cika, ba maganan ƙari, ba maganan kuma ragewa, addini ya cika. Har ma da wannan aya ta sauka, da yawacin sahabbai suna murna, suna farin ciki cewa addini ya cika. Amma shi sai na Abubakar sai ya fashe da kuka. Da aka tambaye shi ce, to ai wannan aya tana nuna cewa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ƙarshe, tunda Allah ya turo shi ya kawo wannan addini, kuma ya gama addini ya cika. Wannan alama ne na cewa ajalinsa ya zo. Kuma bayan sauka wannan aya da wasu watanni, manzon sallama ya koma ga Allah. Kaga wannan aya dai tana da muhimmanci kwarai da gaske, mu gane cewa ba a bukatan ƙari cikin addini. Sayyidina Umar kuma da wannan aya ta sauka yana cewa, idza tamma shay'un bada'a naqasu, in wani al'amari ya cika to sai kaga tawayyasa kuma ta fara kenan. Ka lura ne addinin kullun rauni ake ƙare, kullun wanda suka gabata, wanda suka biyo baya ba su kai su kokari da kuma dagewa addini ba. To wannan aya kenan a suratul Ma'ida, addini ya cika, bai da bukatan ƙari a kawo wani abu. Wannan gacin magabata yana cewa duk wanda yake kirwa ta bid'a cikin addini, kuma yana ganin mai kyau ce, to tamkar ya ƙaryata wannan aya ne. Allah ya ce addini ya cika, shi kuma ya ce da saura ga wani abu, to kaga ya ƙaryata wannan aya da Allah ta'ala ya tabbatar da cikar addini. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, sahihun, rawahu Ahmad wa ghayruhu. Manzo Allah sallama cikin wata kutuba da yayi a wani hadisi a gaba ta ƙarshe, malai ya kawo muhallin shahid, manzo Allah ya ce wa kullu bid'atin dalala, kuma kowace bid'a bata ne, bai ware ga wata daban wanda ita shari'a banda ita ba, yace kowace bid'a bata ne. Wa kullu dalalatin fi an-nar, kuma kowane bata yana kaiwa mai yin sa zuwa wuta, sahihun, rawahu Ahmad wa ghayruhu. Wannan hadisi ne ingantacce, Imam Ahmad da wasu sa sun rawaito shi. To kaga wannan babban tahdiri ne dangane da bid'a, kowace bid'a bata ne, kuma wannan kowane bata yana kai mai yin sa zuwa ga wuta. Yana daga cikin hatsari mafi girma da mai bid'a zai gama da ita a ranar tashin alkiyama. Hadisi ya tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne zai gabace mu a al-haud, a tafkin sana al-kausar. a lokacin zai rika cewa jama'a su taho su taho, sai a ce masa sai ga mala'iku suna koran wasu, suna korewa waɗansu rikicin mutane ga barin shan wannan ruwa na Al-Kautsar. Manzo Allah zai ce ai jama'a sani, sai a ce innahum qad badalu ba'da, ai sun canza addinin bayan baka nan, sun kawo sun kirkiro abubuwa wanda ba su da tushe cikin addini. Manzo Allah sai ya ce fasukan fasukan, ai nesa da su ai nesa da su, kaga babban hatsari. Sai manzo Allah ya kore ka, wa kake da shi kuma da zai baka zai bada shaida aikin ka balle ka samu tsira? To babban illan kenan, dukkan bid'a bata ne, kuma kowane bata yana kai mai yin sa zuwa ga wuta. Allah tare mu. As'alu sabi'a wal kamsin, tambaya ta 57, ma hiyal bid'atu fid din, menene bid'a cikin addini? Jawab, ansa al bid'atu fid din hiya ziyadatu fihi aw an nuqsan, bid'a cikin addini ita ce kari a cikin sa ko kuma tauyewa. Mutum ya zo da karin wata sallah wanda ba ta da tushe, addini bai kawo ba, ko qur'ani ko sunna. Mutum ya zo da wani zikiri wanda qur'ani bai zo da shi ba, ko sunna ba ta tabbatar ba. Mutum ya kirkiro wani biki na murna na farinci wanda bai tabbata a qur'ani ko a sunna ba. Mutum ya kirkiro wata aqida ta daban wanda ba ta da tushe cikin qur'ani da sunna, duka wannan ita ake kira bid'a. Suna nan abubuwa ne masu yawan gaske, suna da yawa, wanda duk inda ka san wata sunna sai ka san wata bid'a an kirkiro, an mara mata, an jingina da ita. Shi mai bid'a kaman mai smuggling ne, ya kebo wani abu ta bayan fage ya kawo, babbar illan kenan. Da haka a cikin addini ƙari bid'a ne, kowane irin abu, koda kana ganin mai kyau ne, to in dai ba shi da tushe cikin addini ka hakura kawai, ba a buƙatar wannan. Domin sau da yawa za a yaudar mutum a ce to me ba kyau, salatin ne ba kyau ko zikirin ne ba kyau, ba ana tuhuman aikin ba ne, asalinsa ake tuhuma. Wane ne ba ka lasisin ka kawo wani abu addini? Ba ka da wannan damar ko? Allah da manzo su kaɗai suke da damar shari'antawa. Shi kuma manzo Allah bayanin shari'a ma yake, bayanin shari'a yake. Hakanan sahabbai da suka koya daga wurinsa su ne ya gabata mai koyi a wajensu. Da haka kare cikin addini ko tauyewa, wannan shi ne abinda ake kira bid'a cikin addini. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah, suratu shura. Allah ce koko suna da wadansu ababan tarayya ne kuma bayan Allah, wanda suke shar'anta musu wani abu daga cikin addini wanda Allah bai izini ba, bai izini da shar'antar da shi ba. Kaga wannan tambaya ne ta inkari, tambaya ne ta inkari. Shin kana da wani ne a cikin wanda zai shar'anta ma wanda ba Allah da manzo ba? Kaga Allah da manzo kadai suke da daman shar'antawa. Duk wanda zai shar'anta ma abu kaza shi addini ne, to wannan ya kai ka zuwa ga bata da kuma halaka. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ay ghayru maqbulin, muttafaqun alayh. Wani hadisi na Ummu Aisha, Allah ƙara mata yarda, hadisi na 5 cikin 40 nan Nabawi. Manzo Allah ce duk wanda ya faru wani abu cikin al'amarin mu, ma'ana cikin shari'ar mu, duk wanda ya kirke wani abu cikin wannan shari'a ta mu ta musulunci wanda baya daga cikin sa, ma'ana bai da tushe cikin Qur'ani ko sunna, fa huwa raddun, an mayar masa abun mayarwa ne, ai bayru maqbulin, ba abin karba bane ba. Wannan hadisi shine ma'auni na ayyuka na zahiri. Akwai hadisi inna malamalu bin niyyat, malama kashi shine ma'aunin ayyuka na batini na zuciya. Allah yana kallon manufa ne wajen bada sakamako, kowane aiki da niyya yake tabbata. Idan niyya ta yi kyau, Allah sai ya karbi wannan aiki ya bada sakamako akai, amma idan niyya ba ta yi kyau ba, to Allah ba zai bada lada ga wannan aikin ba. To shi kuma wannan hadisin man ahadasa fi amrina hadha, yana ma'auni ne na aiki na zahiri. Koda niyya ta kyautata, amma a zahiri sai aka yi aikin ba wanda manzon Allah ya shar'anta ko Allah ya shar'anta ba, to Allah ba zai karbi wannan aiki ba. Fa huwa raddun, abin mayarwa ne. A wata ruwaya yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu a cikin wannan aiki, to shi ma abin mayarwa ne. As'alu samina wal kamsin, tambaya ta 58, hal fil islami sunnatun hasana, shin akwai wata sunna mai kyau a cikin musulunci? jawab amsa na'am e fil islam sunnatun hasana a cikin musulunci akwai sunna kyakkyawa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya da min ci Allah sabbata gare shi yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un rawahu al-bukhari manzo sallam yace duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau a cikin musulunci ba a wajen musulunci ba ba ana nufin ka kirkiro wani abu kai da kanka ka ce ai mai kyau ne domin wannan hadisi da yawa suna kafa hujja da shi a bisa kirkiran bid'a ce to ai manzo Allah ce duk wanda ya sunnanta wani abu mai kyau ai abin da muke mai kyau ne a ana nufin fil islam abun da mana nan a musuluncin ba a waje aka shigo da shi ba wata sunna ce da aka kaurace mata aka manta da ita kai sai ka farfado da ita ka dawo da ita ka jaddada ta ka tuna wa mutane suka doro akai to yanzu ka sunnanta wani abu a musulunci sunna mai kyau na fata mun gane wannan misali anguwar ba makaranta ta tafsirul qur'an an manta da wannan sai ka kawo ka mai ka bude wannan makarantar ka sunnanta wannan alheri ta ba yana nan ko 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 ta ibada ne da an jima ba a yin ta an manta sai ka dawo ka maimaita aka gani a gurin ka aka koya aka tuno da wannan aikin to shine manzo Allah ce balau ajruha yana da ladan ta wannan sunnar wa ajru man amila biha yana kuma da ladan duk wanda ya aiki da wannan sunnar ya gani a wajen sa ya tuna da ita ya koya yayi to kana da lada min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un ba tare da an toye wani abu daga ladan su ba su wanda sai koyi abun naka suna da lada cikakke kai kuma kana da naka ladan da nasu ladan dori akan naka wannan hadisi bukhari ya rawaito kuma hadisi ne ingantacce da kai wa musulmai al'amari da ya shafi sunna da bid'a wannan al'amari ne mai girma kwarai da gaske wanda kullun zaka samu ba za a gushe ba ana ta fama ana ta jayayya wanda dole ne mu kiyaye mu san menene hatsarin ita wannan bid'a dan mu kare kiyaye ta ba abu ne mai sauki ba wallahi ba abu ne mai sauki ba mutum zai sha wahala a duniya ya kare wahala sai ya koma ga Allah ba shi da komai dan Allah bai bada lada sai abinda aka yi shi bisa karantarwar sa ko karantar manzo sallallahu alaihi wasallam haka wajibi ne mu kiyaye to akwai misalai da yawa na ita wannan bid'a ga wani tafi mai suna iyyakum muhdasatul umuri risalatun ila kulli muslimin wallafa Abu Abdurrahman Habib Ahmad Jibril wani malami ne a garin a nan jihar Zamfara yayin wannan littafi wanda yayi bayanai masu yawa kuma masu kayatarwa ya kawo misalai daban-daban na ita wannan bid'a to bari mu dan leka mu ga abubuwan da ya kawo a gurgurde yace minal bid'a wal muhdasat yana daga bid'o'i da al'amura da aka kirkira yace al i'tiqadul hulul wal ittihad kudurta cewa Allah na iya sauka ko komai na gaban Allah ai ko na aqidar ko wahadatul wujud yace ta wannan bid'a ne kuma wannan tana cin mafiya muni mafiya hadari a ce ai kowa ma Allah ne kowa na iya zama Allah wannan mummuna aqida ne kuma ana nan akwai masu wannan aqida har a wannan gari namu da akwai wani Allah ne wani shi ma Allah ne har mata da akwai wani musifa wuce wannan Allah ya tsare mu har ma kai suna karan bani ayyukan da Allah yake yi sai sun baka aljanna ko a ce an gafarta maka yanzu mai lafiya hankali zai dade da wannan a ce wa an gafarta ma an baka aljanna wannan musifa ne wallahi sannan ko ta bid'a wanda tun a lokacin magabata ta fara yaduwa shine alqaulu bi khalqil qur'an aqidan cewa qur'ani halitta ne halittan Allah ne wannan ma bid'a ce shi qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane balle ya kare ko ya halaka wanda kan wannan aqida da yawacin magabata sun shafa ma irin shi Imam Ahmad an daure su an dake su an azabtar da su akan cewa Qur'ani maganan Allah ne ba halitta ba yana daga cikin bidiyoyi da aka kirkira as-su'alu an kayfiyati sifatillah tambaya dangane da yaya sifan Allah take yaya sifar Allah a ce ma Allah mai kaza ne sai ka ce to yaya kazan yake misali a ce maka Allah yana da hannu ko yana da hannaye kace to ya akwatanta maka wannan bid'a ne tambayar bid'a ne bi halatta kai ba abinda ake bukata game da sifofin Allah kai imani da su yanda Qur'ani ya faɗa ko manzo Allah ya bayani ka yadda kawai ba maganar kaifiya ko akwatanta saboda Allah ta'ala yace laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir an san wani mutum da ya Imam Malik tambaya game da istiwa'i na Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa sai yace kafa istawa ya wannan daidaito yake Imam Malik sai da ya sunkuyar da kai can ya bashi amsa yace ina mai tambaya kace gashi nan yace to istiwa'i abu ne sananne yaya kuma Allah ya daidaita wannan abu ne da ba sani ba dan bai bayani ba yace wasu'alu anhu bid'a tambaya akan hakan ma bid'a ne bid'a ne tunda Allah ya ce Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa mai rama da yake misali shi to ba maganan tambaya tunda bai bayani ba sai ya ce istiwa'an yaliqu bi jalalihi daidaito wanda ya dace da girman sa magana ta kare to ka tambaya a kwatanta ma yaya sifan Allah yake wannan bid'a ne tambaya saboda ba wanda ya ga Allah ba a ganin Allah a nan duniya tunda ya bayani ko shi yafi kowa sani kansa ko manzo Allah ya bayani to sai ka yadda magana ta kare sannan akwai bid'a ta kawa da jawa ita ne ma farkon bid'a farko bid'a da ta faru a musulunci wanda daga cikin bid'a su akwai kwabewa hannu ga barin da'a ga shugaba ko jagora na musulmai yan tawaye na farko a tarihin musulunci sun yi tawaye ga sayyidina Ali sun kafirta shi su ne kawarij kuma har yanzu da akwai barbashinsu su ba su yarda da dukkan wani jagora ba abin da ya dame su da shugabanci kawai irin aqida ta yan boko haram duk wata gwamnati kawai ba a yarda da ita ba duk wani shugaba ba a yarda da shi ba za a masa biyayya ba to wannan musifa ne ya kamata mu kiyaye dole addini ba zai wuce da jagoranci a kowane labari musamman masu biyayya ga shugabanci daukan makami da fita ga da'a na shugaba ba abin da zai haifar illa bala'i kamar yadda a wancan zamani na kaware musifan da ya ta faruwa kenan Allah ya sauwake a gurguje abu na biyar da ya kawo misalin bidoyi ya ce at-ta'anu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka dangane da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya soki sahabi ko ya zage sahabi ko ya aibanta sahabi wannan yana cikin bid'a da aka kirkira kuma yana kai mutum zuwa ga kafirci ko fasikanci Allah ya sauwake lalle sahabban nan suna da daraja suna da falala da ya kamata mu kiyaye mu tsare darajarsu su ne waɗanda tawasudan su addinin nan ya zo gare mu su ne tsakanin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan qur'ani da ya zo da sunnonin manzo Allah duka sun zo ne ta hanyar sahabbai shi yasa Imam Dahawi ke cewa aqida ta ahlus sunna wal jamaa yace wa nuhibbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma muna son sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su wala nufaritu fi hubbi ahadin minhum bazamu wuce iyaka ga wajen san ɗaya daga cikin su ba balle har mu kai shi matsayin da Allah zai kai shi ba domin akwai masu guruhi ko gaba da sayyidina Ali da sauran ahlul bait to bazamu wuce iyaka ba za mu tsaya iyayen da shari'a ta ce bazamu kuma baran da wani daga cikin su ba bazamu ki wani daga cikin su mu so wani ba bazamu ambaci kowannen su ba sai da alheri saboda san su addini ne wa hubbuhum dinun wa imanu wa ihsanu san su addini ne sannan imani ne sannan kyautatawa ne kin su kuma kafirci ne munafirci ne Allah tare da haka dalilai suna da yawa cikin Qur'ani da Sunna da suke bayanin falalan sahabbai da wajibcin nuna soyayya ga sahabbai da kuma illan da ke tattare da zagin sahabbai ko sukan sahabbai manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi kar ku zage sahabbaina ko da wasa ka faɗo wata magana ta suka ga sahabi kar kai wannan yace fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da wanda ran muhammadu yake hannunsa law anfaqa hadukum misla uhudin zahaban da ɗayan ku zai ciyar da dinare kamar girman dutsen uhudu a ce an mulmula ne ka ɗauka ka bayar na dinare yace ma balaga muddin harin ba zai kai mudin ɗayan su da ya bayar ba mudu ɗaya tafin hannu guda biyu na alkama ko na dabino da sahabi zai bayar inda zaka ba da dinare da ya kai girman dutsen uhudu ba za ka yi sahabi lada ba ko da rabi ma ba zai kai ba. Wani hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya zagi sahabbaina fa alaihi la'natullah, inuwan Allah ta tabbata a kansa, wal mala'ika da inuwan mala'iku wan nasu ajma'in da mutane gaba daya. Dan haka ba mai zagin sahabbai sai la'ananne. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah ba zai karbi aikin sa na farilla ko na nafila ba. Allah tsare ku. Yasa ba za su kushe ba suna gamuwa da masifu har tashin kiyama. Din mai zagin sahabi ya gamu da bala'i. Yana rikin bid'o'i da aka kirkira yace raqul quburi wal bina'u 'alaiha bid'atun min al bid'i allati sabata an-nahyu 'anha. Yace daukaka kabari da gini akan kabari bid'a ce daga cikin bid'o'in da hani a kayan su ya tabbata. Kuma tsananin azaba ta tabbata ga mai aikata haka dai. Daga kabari ai kabari ya tudu wannan ma bid'a ne. Ana yi ko ba ai? Irin kasan nan da ake loda akan kabari bid'a ne a shari'a. Kaga bid'o'in suna da yawa ko? Daga kabari ya tudu. Manzo Allah ce kar a daga kabari ya wuce dani daya. Kuma ya taba tura sayyidina Ali ya ce je ya duba duk kabarin da ya wuce tudun sai ya wuce haka sai ya daidaita shi da kasa. Da haka bai halatta ba irin lodin da ake a tila kasa a kabari. Bai halatta ba. Wajibi ne mu gyara. Shi kabari so ake a tona ya zurfi ta kasa. Ba a sama za a loda kasan ya tudu ba. Yawa da kuma gini a kayansa a kewaye kabarin da gini wani ma sai an sa tile. Wani ma daki ake gina a yi rufi a yi fiyofi a sa komi har da mai gadi mai reke gadi kuma kabari yake wa haka. To duka wannan bid'a ne bai halatta ba a shari'a. Kuma dalilin haka wasila ne zuwa ga shirka ko aka gina kaburbura aka musu wannan yana kaiwa ga zuwa a yi rika bautan kaburbura din. Shi yasa musamman kabari na salihan bayi ba a son a bambanta shi da kowanne saboda tsare mutane imanin. Ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam aka binne shi a dakin da Aisha ba saboda gudun kar a maida kabarinsa wani waje na bauta ana ta zuwa. Shi yasa aka binne shi a gidansa. In ba da haka ba yace da an bayyana kabarinsa kowa ma ya gani. To me kake tsammani da kabarin manzo Allah yana fili? Yanzu ma yaya an tare an yi ginin ma amma sai ana runkuda su ana haram haram ko ana koran su. To da haka mu'amalan kabari ba a son a yi bambanta kabari da na kowa. Kowanne a binne mutum kawai. Bai halatta ba. Yasa duk wani ahli sunna za ka samu ba a ware musu kabari daban. Ko ka taba ji ce ga wani babban malami ya rasu an je an gina wani gokwai a wani gida daban na manyan malaman sunna. Ba a yi makabartar garin da ya rasu nan za a je a binne shi. A layin da ya biyo a nan za a sa shi a tafi. Yanzu a ce ma ka je ka nuna kabarin Sheikh Ja'far ko Dokta an gama ka da yi. Ta ina za ka nemo ya bata a cikin rububi kawai. To haka ake so duk salihin bawa kar a ware mar kabari daban saboda yin hakan zai kai ga masu rauni ko jahilai ko masu muguwar aqida su cigaba da zuwa ana ta zuwa ana neman albarka ko ana addu'a. Mu duba abin da yake faruwa a Hubari duk da ban taba zuwa ba amma labaran ba dadi ko ce za a ji ana addu'a kaburbura ne ga sunan daban-daban banda na shehu ma mai son haifuwa ga yanda zai je roƙa mai neman kaza ga kabarin fa ake zo ana roƙo wannan shirka ne. Da haka bai halatta ba. Ita kanta ziyarar kabarin akwai yanda sunna ta karantar. Ka je makabarta kai addu'a ga wanda suke kwance a kabari. Ba kai ka je ka roƙi na kabari biyan bukata ba. Ko ka je ka bauta Allah kusa da kabarin duka wannan bid'a ne. Allah tsare mu. Sannan har ila yana da cin bid'a wanda aka kirkira yace jami'ul awradil lati yata'abbadu biha ba'dun nas allati ma anzala Allahu biha min sultanin la fi kitabihi wala fi sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala fi sunnati khulafaihi ar-rashidin al-mahdiyyin ridwanullahi alayhi. Yace dukkanin wadansu wurida wuridi ko wuridai waɗanda ake bauta ma Allah da su wasu mutane suke bautar Allah da shi wanda Allah bai saukar da wani hujja a kai ba ko a cikin littafin Allah ko a sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sunnar khulafa'ir rashidin. To irin waɗannan wuridan su ma bid'a ne. A ce ma ga wani wuridi za ka yi sau 700 ko sau 1000 kaza ko sau kaza a baka wani adadi ya kayyada ma za ka yi shi lokaci kaza adadi kaza, to wannan shi ma bid'a ne. To da Allah da manzo shar'anta ba, mutum kawai zai wahalar da kansa ne, bai safi lada gurin Allah ba. Wani ma dare zai yanka ya kwana yana wannan abu, haccar ne dubu da akwai ko ka kwana kana ta yi. Wani ma za a bashi ya keɓe kansa tsawon wasu kwanaki, ba zai je ko ina ba, zai yi ta wannan wurda ba zuwa jam'i balle juma'a, ya shiga wani halwa ne, ya keɓe kansa ya yi ta ibada kawai. Sai sa aka san suke gama da taɓin kai, ba dole ka mutu taɓin kai ba, kayi ta yi abin babu wannan. To da haka irin wannan aurat, dukkan wani wurdin da bai da tushe ko bai da asali, bai halatta musulmi ya ɗauka ba. Musamman da za ka yi daima a ce ga adadi kaza za ka yi lokaci kaza, dubu ɗari kaza, dubu kaza, wannan ba shi da tushe. Duk abin da aka ce zikiri ne, to an bar shi wanda ba a mar ƙaidi ba, aka bar shi abu da ce kai duk abin da ya sauwaka. Amma wanda aka ƙayyada, aka taƙaita, aka ce maka lokaci kaza ka yi wurdi kaza sau kaza, to iya shi za ka yi, kar ka yi ƙari. Yin ƙarin ma bid'a ne. Misali an ce maka bayan sallan farilla ka yi subhanallah sau 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, sai ka ce kai 40-40 za ka yi, to ka yi bid'a. Ƙarin da ka yi ma bid'a ne. Balle ka ƙirƙiro wani wanda shi babu shi ɗin, ka ce za ka kawo addini ka yi kuma da niyyar samun lada, to wannan ma bid'a ne. Allah tsare. Maza Salma ya bayanin zikirori ga sunan da yawa, safe da yamma da kowane lokaci na rayuwanka. To duk wanda ba ƙayyade ba, sai ka yi shi gwargwadon abin da ya sauwaka. Amma iyakance ɗin a ce ka yi kaza, to ba mai ikon shar'antawa sai Allah, sai manzansa. Da haka dole zai shar'anta ma wani abu na ibada, wannan abun wajibi ne ka kiyaye, bai halatta ba a shari'a. Allah ya tsare mu. Yace minal bid'i wal muhdathat at-tawassul bi barakati fulanin wa haqqihi wa jayhi wa wajhihi wa qatirihi. Yace tawassuli da albarkar wani ko haƙƙin wani ko darajar wani, mun yi wannan darasin. To wannan ma bid'a ne. Mun yi bayani akan tawassuli, kace ya Allah albarkar wani kai mun kaza, wannan ma bid'a ne a shari'a, baya da asali. Ya kamata mu kiyaye. Mun yi bayanin tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi, da sunayen Allah ko sifofin Allah ko da aiki na gari ko tawassuli da imani, da abin da ya kama da wannan. Na'am. Yace minal bidai awal muhdasat al-ittifalu bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw bi maulidin nabiyyin minal anbiya wa hadha lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala sahaba wala tabi'un wala tabi'ut tabi'in. Malai yace rashin bidai akwai yin murna da haifuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko haifuwar wani annabi daga cikin annabawa kamar annabi Isa alaihi salam, shi ma ana yin nasa ko? To yin murna da haifuwar wani daga cikin annabi musallama ko wani daga cikin annabawa, wanda ma ce yana cin bidoyi wanda manzo Allah bai aikata ba, sahabbai ba su aikata ba, ko tabi'ai ko wanda suka biyo bayan tabi'ai. To wannan ma bid'a ne, wanda ba gushe ba kuma ana aikatawa da niyyar neman samun lada a gurin Allah. To wannan bai halatta ba. To kaga na manzon Allah ma bai halatta ba, ko wani annabi. Ina ga wasu ɗaiɗaikun mutane. Ai yanzu magana an wuce ba maganan na manzo Allah ko na wani, har ɗaiɗaikun mutane ana nasu. Shi ne abin da ake cewa ba zai ko? ɗaiɗaikun mutane ma suna yin nasu, wanda bai halatta ba. Yahudanci ne a ce wai yaranka ya shekara ɗaya za ka masa wai birthday, ya shekara biyu za ka yi, to shi za ka daina. Ai ka gama da yake ko? Idan yaran bakwai ne ko goma ne ba, ta haka wannan bai halatta ba kwata-kwata. Ka gama ta ya ɗora a social media, yau ɗana ya shekara ɗaya, to sai mi? Yana yaɗawa a taro a yanka cek a yi wane ne, wallahi wannan Yahudanci ne kwata-kwata, bai da alaka da addini. Ba inda aka ce wai dan ɗanka ya shekara ko kai ka shekara a zo a taya kamar nan. Ka ga mutum tsofai-tsofai da shi ana tafi ba, ana wai happy birthday, har tofi ba na yi ba. Musamman masu mulki a kashe dukiya mai yawa, ko kwanan nan ba a jima ba, shugaban dattawa ya yi ko? In ka ji biliyoyin da aka kashe a man zai baka mamaki. To bai halatta ba a shari'a, bai halatta ba. Ko na manzon Allah, ko na wani annabi, ko na wani sahabi, ko na wani waliyi, ko na kai kanka, ko na ɗanka, ba wani magana wai bikin murnan ranar haihuwa. To me abun murna ma tukuna? Kai da kwanakinka suke ƙarewa, kullun kana dosantan kabari kuma ka zo kana kana biki kana murna kana shewa me abun farin ciki anan wallahi babu abun murna anan kwata kwata wani ma budurwarsa ne za ta yi kuma sai ya yi gudunmawa ko ba gudunmawa a ya wuce gudunmawa wani shi dai dauki nauyin hidimar ma gaba daya wai budurwarsa tana bazi to irin wannan bukukuwan duka ba su da asali a shari'a Allah ya kare mu mu kiyaye mu takaita ga abin da shari'a ta halatta yana cin bid'a yace wa minal bid'i wal mudasat al infirad wa tarkun nikah ragabatan anhu mutun ya zanna shi kadai ya ki yin aure saboda yana kyabar auren ce shi ba zai aure ba shi kadai zai zauna a rayuwarsa to wannan ma bid'a ne wannan ma bid'a ne kace kai ba za ka yi aure ba kai rayuwarka sai dai za ka zauna ai rayuwa a ce dawainiya ta yi yawa yara su dame ka kai kawai gara kai rayuwarka haka to mutun ya zanna ce shi ba zai mai auren ba wannan ma bid'a ne dan ba so wannan ba musulunci Allah tare mu saboda in juninka imani ne ko tsoron Allah ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko wasu daga cikin matasa da suka je gidan manzo Allah suka yi tambaya game da ibadar da yake ko a cikin su suka yi alƙawari to su suna ganin sun takaita manzo Allah ma da aka yafe mar abun da ya da abun da ma zai nan gaba amma yana kwana sallah yana kaza yana kawai dayan su yace shi daga ba zai ƙara bacci ba kwana zai yana yin sallah dan yace ba zai ƙara bacci akan katifa ba ba zai ci nama ba kuma ba zai aure ba saboda tsabar ibada manzo Allah da ya ji labari sai yace na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku kiyaye dokar Allah kuma ni ina yin bacci nakan yi sallah kuma nakan yi azumi wata ran nakan sha a cikin su akwai wanda yace ba zai ƙara ci abinci ba azumi zai yi kullum manzo Allah ce kuma wa tazawwajun nisa kuma nakan aure mataye fa man rajiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni da haka ka zauna kai ɗayanka ka ce kai haka za ka rayu wannan ma bid'a ne saboda babu maganar ruhbananci a musulunci ko da fada-fada da suke zama ba sa yin auren ai barnar da suke tafkawa tana da yawa ko duk wanda za ka je ya zauna kuma lafiyarsa ƙalau wai shi ba zai aure ba saboda shi babban mai ibada ne a coci to ku akwai barna karanci a samu suna zinace-zinace shi ne ƙarami tunda aka samu harfa ɗai suna yi da luwaɗi da sauransu a midiya ana tallatawa ba abu ne boye ba ta haka musulunci bai yadda ka zauna wai da sunan ibada da sunan tsoron Allah wai ka zanna baka aure ba wa'ada da wannan ba akwai fa'idodi da yawa akwai alheri mai yawa wanda musulunci ya tanadar ta hanyar wannan auratayya ake samu to haka suna nan ne da yawa misalan suna da yawa wajibi ne mu kiyaye duk abun da ba shi da tushe addini mu tsare wannan abun mu daina aikatawa abun da manzo Allah zo da shi ya wadatar mana wajen bautar Allah har ka gama rayuwarka wata sunnar ba za ka kai gare ta ba sai dai kai abun da ya sawwaka to da haka mu kiyaye kuma ita bid'an nan tana da illoli masu yawa daga cikin illolinta akwai wato tana nesanta mutum zuwa ga Allah duk sanda kake kirkiran wani abu kana jinjina ma addini to wannan yana nesanta mutum ne zuwa ga yaddar Allah yana nesanta mutum ne zuwa ga samun yaddar Allah sanar ila yau ita bid'a tana jefawa mutum kaskanci a nan duniya da samun fushin Allah ranar kiyama duk wanda yake bid'a to yana jefawa kansa kaskanci da gamuwa da fushin Allah ranar kiyama sannan mai bid'a manzo Allah ya baranta da shi ba ruwansa da shi shi yasa yace marajiba an sunnati falaysa minni duk wanda yake amsa sunnata ba ya tare da ni ta haka babban illan yana rike shi ne manzo Allah ba ruwansa da shi mu ambata a farko za a zo shan ruwan alkausar manzo Allah zai ce ai nesa da su saboda an gaya masa sun canza addini ta haka ba ruwansa da su kaga wannan ba musifa ne sannan kuma daga cikin illa da mai bid'a zai gama da ita shine tarin zinubai da zinuban wanda ya zo ya koyi da shi idan ka kawo wata bid'a wani ya gani ya koya to kana da zinubi sannan duk wanda ya biyo bayan ka yawa nan kana da irin nasa zinubi kamar yadda muka ambata a sunnan ta abu mai kyau ko in ka kawo wata sunna ka farfado da ita to kana da ladanta da ladan duk wanda ya biyo bayan ka ya koya to haka ita ma bid'a in ka kuskura ka kawo bid'a wani ya gani a wajenka ya koya to bayan naka zanubin kana da zunuban wanda suka koya suke aikata har tashin kiyama. To ya zaka yi da wannan laifukan? Kuma ko ka mutu ba za a daina ba, in dai kai ne ka asasa wannan bid'ar, to zunubi ya rika bin ka kenan. Kamar wanda zai yi sadaka jariya ne, ai zai samu lada ko? To haka wanda ya dasa sharri shi ma haka zai ta bin sa har tashin kiyama. Shi yasa cikin hadisi yace man sanna sunnatan sayyi'a falahu wizruha wajir man amila biha ila mil qiyamah, aw kama qala rasul, duk wanda ya sunnanta sunna mammuna ya kawo ta bid'a addini, to yana da laifin, yana kansa da laifin duk wanda ya zo har zuwa tashin kiyama. Allah kare mu. Sannan daga cikin illolin bid'a, ana tsoro cewa mai bid'a mammunan karshe yana kai mutum zuwa ga mummunan cikawa. Allah tsare wa yadu billah. Domin sau da dama wanda ya rayu yana bid'a, ana ji masa tsoro a lokacin mutuwarsa, shakka ta zo masa ko musu ko wani abu ya bujiro masa wanda zai raba shi da imani ma gaba daya, sai gamu da fushin Allah. Allah tsare mu. Sannan daga cikin tasiri ko illa na bid'a ga addini, tana daga cikin illar wannan, tana kashewa sunnoni ita bid'a, imatatu sunan, tana kashewa sunna. Mafi girman tasirin bid'a ga addini, illanta tana kashewa sunna, sunnan manzo sallama. Saboda saudiya bid'a takan faru ne a madadin sunna, gurbin da yake ga abinda sunna tace sai a dauke sunnan sai a kawo wani abu daban, to wannan kaga illa ne babba. A tauce wata sunna a kawo wata bid'a a gurin, kun ga an kashe wannan sunna din. Shi yasa ita bid'a kishiyar sunna ne, tana kashewa sunna, ta mai da aiki mai kyau ya koma mara kyau, ta mai da mummuna kuma ya zama mai kyau, har mutane su dogara a kai ai ta yada ta. Allah ya sauwake. Har a wayi gare kuma sunnar ta dawo ita ake ganin bakon abu, sabon abun da aka ana ganin kuma shine daidai, kaga an juya hannun riga kenan, an mai da sunna, an kashe sunnar, kuma an kawo bid'a. Dan duk inda ga an kawo bid'a, to sai an dauke wata sunna a gurin, sai a mai gurbata da bid'a. Da haka ita bid'a kishiyar sunna ne. Allah tsare mu. Sannan daga cikin tasirin ta, akwai kaurace wa addini, wato duk wanda yake bid'a zaka samu ya kaurace wa Qur'ani da sunna da duk abin da ke bira ita na ilimi mai amfani, ya kaurace masa, ya shiga wani hidima na daban. Allah tsare mu. Da haka mu kiyaye. Kuma daga cikin illa na bid'a har ila yau, tana haifar da fitina da rabuwar kayan musulmai, dan ba abin da yake raba kayan musulmai irin kawowa wani abu cikin addini wanda baya ciki, ba abin da yake hada kan musulmai irin riƙewa Qur'ani da sunna. Idan ko za a bar Qur'ani da sunna a kawo wani abu, to za a yi ta rabuwa, kowa sai ya kama gabansa. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Yanzu da za a bar komai a da abu Qur'ani da sunna, to a nan ne kai zai haru. Amma kowa ya bangare can nasa, wannan nasa, da sunan hanyarsa, sai ka samu duka an raraba. Shi yasa manzo Allah ya ce, na bar muku al'amura guda biyu, ba za ku ɓata ba in dai kun riƙe su, shine Qur'ani da sunna. Ba abin da zai haɗa kan al'umma irin wannan. A bar komai a zo abu manzo Allah sallama, abu abin da Qur'ani ya shar'anta, to wannan shine zai haɗa kan jama'a. Amma rarrabuwa a kirkiro abu addini, wallahi shi yake raba kan al'umma. Shi yasa ma Qur'ani yace, ko da an san munaza'a, an samu jayayya cikin wani abu, sai yace a mai da shi zuwa ga Allah, fardu ila Allahi war rasul, a mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah, shine maganin sabani. Duk inda ake so a gane abu kazan nan daidai ne ko ba daidai ba, sai a koma Qur'ani. Akwai cikin Qur'ani, sai a koma sunna. Akwai a cikin sunna, anan za a samu waraka, ko ku ayyukan magabata, anan ne za a samu tabbaci na addini. Da haka mu kiyaye, mu yi taka tsantsan da bid'a, mu kiyaye, mu bi addini tsabtatacce wanda Allah ya sauka. Yau an wayi gari a komai da ka sani, kamar na bayani, bid'a ta shiga. Shi fa addini tsari ne na rayuwa gaba daya, ko menene za ka yi an riga da an gama. Shi yasa muke shan wahala, bid'a ta jefa mutane a wahala, wallahi ta jefa mutane a wahala. Addini sauki ne da shi. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Zai masa dari. A ba laifi ka lissafa adadin abin da za ka yi. An ce ka yi salati goma ko ka yi dari, sai ka irga ka lissafa, ba laifi. ai maganan wai abun kirge ba abu ne da za a yi ta jayayya a kansa ba, da wanda ya yi da yatsunsa shi ya fi kyau ko ya samu wani abu yana irgawa, wannan ba za ka ce masa, ba za ka darge shi ba. Na fata an gane wannan ko? Illar shi ne a ce wani ne baka wani salatin na daban, ai salatin ma akwai na bayan fage ko? Hatta a salatin akwai wanda bai tabbata a sunnar ba, akwai wanda manzo Allah ya koyar, to ka takaita iya wannan kawai, sannan yayi bai kayyade ya ce iya kaza za ka yi ba, sai ka iya abin da ya sauka. Hadisi ya tabbata cewa duk wanda ya manzo Allah salati daya Allah zai mar goma, wanda ya goma Allah zai masa dari. To amma a ware maka wani daban ne na daban a ce ka yi dubu kaza ko kaza, to wannan shi ne anan bid'a take. To da ba mai shar'antawa sai Allah sai manzonsa sallallahu alaihi wasallam. To a kowane al'amura na rayuwa da muke gani, al'amura na ibada mafiya yawan su bidoyi su suke ba mu wahala. Yau ka dauki maganar da ya shafi auratayya ka gani, babban abun da ya jefa mutane cikin bala'i shi ne wannan bidoyi da aka jingina aka cusa zuwa hidima na aure, kuma kowa na ji a jikinsa, kuma an gagara neman mafita. Ko ba haka bane? Duk inda aka ce ma ana maganar aure a musulunci bai wuce abu hudu ba. Me da me ake magana rukunin aure? A samu sadaki, a samu wali ko a samu shaidu, sai a samu siga. Aure ya dauro ko bai dauro ba? Ya dauro, kuma an wuce gurin. Duk inda ake maganar aure in dai a shari'a ne, to ba wani maganar tashi hankali. Masa salama ya yi maganan wane za a aurawa za a aurarwa, idza takum man tadawna dinahu wa khuluquhu ko fa zawwijuhu. Addini da hala ake dubawa. Kuma kai din mai yin auren aka ce sai ka mallake ba'a, ya mashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, yace ya ku jama'an sabayi duk wanda yake da ba'a ya aure. Malama sun yi bayanin ba'a din nan ko? Na farko akwai maganan sadakin, akwai dawainiyar auren kansa, ciyarwa, sutura, wurin zama daidai gwargwado. Kaga wanda bai da sana'a ba zai faro aure ba kenan. Eh, ba inda aka ce wai ba ka da abin yi kuma ka ce za ka yi aure. Tun a zamanin da ne ake wannan garaje, yanzu kan ba za a yi ba. Yanzu ba za a yi ba. A shekarun baya da al'amura ba su tabbare ba za a kai mutum zai auren ya kawo ta gidansu ya ajiye. Yanzu ba zai yi ba. To shi da aka yi bayani, in mutum yana da ba'a wanda ɗawainiyan kenan wanda shari'a ta sani, sai maganan kuma a samu sharuɗan nan, aure ya kare, an ɗaura aure an gama, ba wani maganan ta da hankali. Duk abin da ake cusowa nan aka saka, wallahi ba su da tushe addini, shi yasa ake shan wahala. Shi kansa sadakin ma ai ba a masa da baibayi ba ko? Ba a masa da baibayi ba. Ko da maganan cewa riƙo dinar wannan ijtihadi ne, Allah saka masa alheri, ijtihadi ne wanda malama kuma sun ce ba lalle ne ko da bai kai riƙo dinar ba ana iya ɗaura aure. Domin a wannan lokacin da yawa suna ta ruɗewa saboda riƙo dinar ɗin ya hauko dubu wajen 70 ne ko 80 ba, sai ga mai 50 ana cewa ai bai sai an cika bai kai ba, wallahi kuskure ne, ba daidai bane ba. In dai an yadda za a yi auren, ita wanda za a aura ta amince da wannan a matsayin sadaki ko waliyinta, ya zama sadaki. Kasama bai da iyaka haka ta kasa ba, ba gayyade shi ba. To amma sai gashi an saka abubuwa iri-iri, sai an yi kaza, sai an yi kaza, kuma abin takaicin sai ka ga a babi na auratayya zai wahala ka bambanta ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba. Wallahi zai wahala, ɗaya ne za ka samu shi ɗabbakawa, ɗaya ne kawai shi sake shan wahala. Su da wasu garuruwan suna ta kokari wajen sassautawa ko? Kano ma an ce an saka dokoki, an rarrage abubuwa, an yi kaza da kaza. Ya kamata mu yi kanmu, mu da kanmu, ba wata hukuma ba, sai hukuma ta shigo ba, kai da mai neman auren yar kaza ku yi magana kawai. Ai abin da shari'a ta ce, da an zauna lafiya. Mu duba adadin yanda muke da yawa a ƙasar, da matan da mazan marasa auren suna, amma kowa tsoro yake ya tabo. Tun daga kaiwa kuɗin tambaya, sayan goro a kai, a yi kaza a yi kaza, ga sunan dai da yawa. Maganin soke laifi ba shi ne matsalar aure ba, za ka ji ana ta magana a soke laifi a yi kaza, ba shi ne ba, a nan matsalar take ba. Ayyin kaya gabatan da za ka aura meye matsalarsa a nan? Illar kawai a ce wai sai ka yi mai yawa da ya wuce samunka, shi ne illar. amma kai kanka ka so kawai ka maka mata gidanka da tsohon kaya ba kayan shafe-shafe ai ba ta zama amarya ba kenan ta haka maganar wai a ce wai ai aure haka sungul ba komai wannan kuma ba abba yake ma a cikin sa kwata-kwata ai ba za mu dauki auren da muhimmanci ba wallahi wani akan hakan sai ga ita kawai arha ba ya same ta har ma ai gori wala kanci amma ai abin da ya dace duk abin da shari'a bata kayyade ba to ayi shi gurgurdan iko ayi shi gurgurdan iko illan shi ne ka dauki ƙarya ka ce sai kayi kaya kala 70 ko 80 ko 50 kuma samun ka bai kai kai ba karshe sai a zo ana nadama an yi hidimar an gama amma ga tarin bashi wanda za a shekara 10 ba biya ba to me kwanciyar hankalinka akwai angon fa da ana gama bikin sai ga dan sanda an zo karban kuɗi da ya ci bashi ko kaya yene na kwanciyar hankali anan me kwanciyar hankali anan ba gara ce kai kaya kadan ba daidai samun ka ai gara amma gorin wanda bai da hankali ya ma gori dan mai hankali ba zai maka ba kai daidai karfin ka gara ka in gida ne wanda Allah ya hore ma ka shiga ka zauna ko hayan ne karka rungumo wanda ba za ka iya biya ba ka dauki daidai iyawanka to idan muka zo mu'amalar mu na haihuwa ma haka sai ga abubuwa da yawa ana cusowa ai ta shan wahala wanda in mun karanta karatu hadisi za mu ga abinda sunna tace ayi kaza in jariri ne ranan 7 ran da aka haife shi a matta hanik ranan 7 a masa yanka a masa aski shi kansa yankan ma ba faralla bane musabi inda hali sai in ba hali kuma shikenan saka ji mata suna ta magana wai dan da ba mar yanka ba wai menene wai ba zai cece babansa ba ko kaza wai sai an biya ko ya girma ya sayaye da kansa wannan babu wani asali a kai fa inda aka ce haka wani ba su kai magana idan satin farko ba a san iko ba wani sati mai zuwa sai a yi in ba samu ba kuma shikenan ba magana wai in ya girma sai ya yi wa kansa har ma harka cewa wai ko mutum musulunta ya sai an mar yanka yankan da ba yi ba a baya sai an yi ba wanda ya faɗi wannan to duka za ka samu hidimar addini hidima ne mai sauƙi ba inda aka ɗora ma abin da ba za ka iya ba to mu tsaya mu taƙaita mu yi abin da shari'a ta ce mun zauna lafiya mu daina ƙirƙirowa wasu bukukuwa da za mu sha wahala mu kiyaye ko da da sunan sunnan ne ko wallahi mu kiyaye mu yi abin da yake ya dace da shari'a kar ka ɗebo abin da ba shari'a ba ne ba magana ta gaskiya kenan da yawa wanda muna hidimar ana maganar sunna akwai wanda za ka samu ba za ka samu su gurbi addini kuma ana yi ko ba yi na taɓa da misali na ce hidimar da ya shafi makarantu na haddan alkur'ani mai girma makarantu ne masu kyau kuma suna ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske wajen samar da al'umma makaranta ƙur'ani albarka tana sauka ga al'umma Allah na ɗauke fushinsa ko azabarsa dalilin karantarwa to amma a daina shigo da wasu abubuwan da za su zama ana kakai da karatun ba daidai ba ne ba ya kamata mu kiyaye kullum abin gaba yake yi ba ba mu san yadda za a je ba yanzu an waye gari idan ana saukar karatu a wasu guraren kai ka ce wani biki ake na mata tsabar cunkoso an kwamutsa maza da mata wannan ina za ka samu masa gurbi addini ba inda aka ce ku zo a gaure maza da mata wai da sunan murnan wai yarki ta yi sauka ko a gidanku a tare ana wuni ana biki ana har gudumo ana yi ba har gudumo ana yi wai da suna ana bikin sauka wannan ba daidai bane gaskiya ɗan mata su yi kunshi su yi lalle su yi ashobe samari a bi su makarantun ana ba ku wani abu ne zahiri ba in ta zo za ta yi karatu ga samarinta sun zo da yayinta da kowa ana ta wata bidiyo kaga wannan ya kamata mu gyara ko har da suna ɗan matan ko
ko
ya fara da waina kuwa
wai waina ku da cikin fara
baka cikin fara to ka gani wallahi kamata mu kiyaye mu gyara kuma sai ka an yanke ma wani kudi mai yawa wallahi ya kamata mu kiyaye abun ana son makarantar amma wani dalilin haka sai ka ji makarantar ta fita akan sa har kana fargabar yarka ta zo sauka me yasa za a yi haka mai kan mu adalci fa mu ɗauki abin da za mu iya walima ai walima ne ake so ko a zo a yi farin ciki a yi murna sai abin da ya sauwaka amma a ce wai sai kai kaza kai wa yar kadinki sabi sai ka bata kudin lalle sai ta yi kitso wani abin hasamari suna shigowa yanzu in kai uban ba za ka yi ba to saurayi zai mata fi sabilillah ina amfanin wannan kamata mu gyara a takaita yara su yi walima su da malamansu in iyaye za a zo a shaida walima yara su yi karatu a yi farin ciki a yi murna amma a daina mai da shi wallahi haka ba daidai ba ne ba ba mu da wata hujja a kayan wannan kamata mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah shi ilimi amana ne kai abin da yake daidai duk abin da ba daidai ba ka kiyaye ba ka tunanin kila wata budurwar ma ta shiga wani hali a dalilin neman wannan kudin ai zai faruwa ko uban bai da hali ya ce ba zai iya ba uwar bata hali karshe ta bo wani shedani ya bata kudin kuma a ce ai wani abu na daban yanzu mai amfaninsa kenan a dora mu yara tasirin Qur'ani muhimmancin karanta shi da aiki da shi ya fi taruwa a maka wannan bidiyon a dora a Facebook a dora ta a status musamman a samu mai zakin murya mai murya mai dadi ai har status ake da irin wannan Allah mu kiyaye malamai mu ji tsoron Allah duk abin da ya saba shari'a mu kiyaye kar a bari maza da mata suna gwamuwa duk taro da za a yi to a ware mata daban maza gurbin su daban so samu gurin shigar ma a bambanta kar a duka samun gwamuwar maza da mata kar a samu tabaruji tabaruji shine bayyana kwalliya menene hikimar mutum ya je wajen taro na addini kuma ya je ya fituna da wata wannan nan zai ga wata kyakkyawa shikenan hankalinsa ya rude ya ta neman address ya gano inda take to ya mi amfanin wannan ba a san tabaruji mace ta bayyana kyawunta bai halatta ba in ba ga wanda shari'a ta halatta ba mu kiyaye dora wa kai abin da yafi karfin abin da mutum ba zai iya ba mu kiyaye duk abin da za mu koda suna addini mai daidai gwargwado mata yassara abin da mutum zai iya sai a yi a nuna farin ciki ga Allah manzo Allah yayi walima har da gari ma da dabino da duk an yi walima ai murna ne da nuna farin ciki da godiya ga Allah to ya kamata duka mu kiyaye irin wannan abubuwa din mu tsarkake ayyukan mu na ibada a cusa san Qur'anin da san aiki da shi sama da kawai san shahara a ce ka iya kira'a kaza ka iya kaza ba shine manufar ba tasirin Qur'anin da aiki da shi shine abin da ya kamata sayyidina Umar ko Abdullahi da Umar sai da shekara 10 yana haddan suratul baqara sannan yayi walima shekara 10 amma mun sai ka samu shekara 2 uku an tura mutum wani ma bai gama karatun ba amma an tura shi an ce yayi hadda mu rika gaskiya ba Allah saka wani malami da alheri naji wani malami shi da aka yi taro ya faɗi gaskiya ce to maganar gaskiya yaran nan ba hadda suka yi ba eh suna da haddar guri kaza zuwa kaza sauran kuma dai mun koya musu iya biyawa kaga ba kowa ke wannan bayanin ba ko sai da ce yara 60 sun haddace Qur'ani yara kaza suna kuma wannan kaga akwai ciwa-ciwa ka fito ka faɗi gaskiya kawai Allah datar da mu ta haka mu kiyaye a kowane lamari na addini mu daina kwashe-kwashe mu tsaya iya abin da shari'a ta ce sai mu zauna lafiya ko sallah ne ko azumi ne ko menene na rayuwar mu addini ya tsara kar mu rika dora kan abubuwan da zamu zo mu gagara ko muna shan wahala ko muna jefa kan mu cikin hali na kunci me kake tsammani mutum hidimar aurar da ƴarsa wani ya sai da ya raba gidansa ya sai da rabi ya sai da gonar da ake noma ka abinci gida kuma saboda hidima ta neman burge mutane me ribar haka an gama bashi ya biyo bayan ka amma ka dauki abin da yake daidai gwargwado a bar duk wata bid'a a bari a zo a yi sunna tsantsa wallahi sai ka samu ba wani tashin hankali ba wata wahala in shi baka dora mar dawainiya ba dan kai baka yi sai maka gori ba amma wai gari yanzu samari har gori suke ko ya mata kaya kaza amma an ka masa buhun shinkafa daya waya suna kwatanta yawan kayan da yayi da tsammanin bai za a ka masa a gidansu mata wasu har gori ake wa amarya har ta haihu ana mata gori gidanku ba kawo komai ba me amfanin wannan da haka mu yi tsoron Allah mai abin da shari'a ta ce a yi abin da ba ta ce a yi ba mu bari mu zauna lafiya Allah tsare mu to za mu takaita a nan sati mai zuwa ina ga za mu kai har ƙarshen littafi ya kusa karewa wa alaikum salam na'am kawo eh
so kuma su ce da cewar da ba ta da su daki eh eh
kware ko ya daidai ai wannan kayyadewa riko dai na yayi yawa ai akwai wani limami ma da sai da ya daura auren aka ce ai 50,000 bata kai ba sai ya kira angon daga baya ce wannan auren dan daura na ware an ce mu kudin ka yace to ai ni kuma har mun gaure da amarya ai ce to ni dai ba ruwa na ba ruwan sa ya kamata a fahimtar da mutane koda bai kai ba ya halatta daura aure ya halatta ai manzo sallama ya ce a kawo zobe na bakin karfe ma ya daura aure ko aka je aka nemo ba a samu ba banda ma yafi samun ba shi da komai ya daura mar aure da haddansa na Qur'ani to da wannan malama kace komai karancin abu aka bayar idan matar ta yarda ta karba musamman in bazawara ce ko kuma haifinta yarda yace ka kawo 20,000 zan aurar maka yata kai ka yarda ka yanke yayi kai ne mai aurarwa kace a bada kaza ko ita bazawara tace a bata kaza ya halatta aure ya dauro ko bai kai 50,000 din ba ya halatta a shari'a haka kuma ta sama bai da iyaka inda mutun zai ce ya bada naira miliyan 1 sadaki ba mai ce mar yayi ba daidai ba haka ya halatta mace ta kayyade shi a bata kaza ko shi uba ya ce a kawo kaza ya halatta kamar da ana iya negotiation mu a fadi mai yawa kace to ni bazan dora ba yar farko ba amma kawo 500,000 dan aurar maka ya halatta shari'a ku yi daidai to kai da wanda zai aura magana ta kare ta ka maganan sai an ba da ulina din nan ya kamata malama su yi bayani
ni malam na taba tuma malamin ma ya ce kiyasi ba fasi da ba
da ware kuwa wallahi akwai matsala akwai matsala da yawa yanzu suna son auren kudin nasu bai kai wannan din ba kuma a ce ba za a daura ba kuma a banza sai a je a yi zina a 1,000 kaga illar ko ka hana daura aure a 30,000 kuma sai a je a yi zina a 2,000 ko 1,000 me ya ribar ba gara ya auren ba tunda akwai dogaro a nasi gara a karba ya auren an magance wata barna illar kin yin barnin da za ta biyo baya ta fi ayin wallahi gara aurar da yar ko ba gado ba kujeru a kai ta haka ba an zauna lafiya ba haka wani uba ya da ya ga wani yaro ya matsa a yarsa yau ya zo gobe ya zo kawai ya ce ya kira ba yana zo aka daura aure aka kai ta ɗakinsa da yake gidansa yake sama taka da abin da ya samu ba shi kenan ba ai ya fi a ce sun yi wata barna a waje to da haka maganan wai sai ya kai kazan nan ba sharadi ba ne duk abin da aka bayar shi sadaki har manfa'a ma ko wani kayan kuɗi ana bayarwa ba kuɗin ma sai a ba da buhun gyaɗa ko na gero ko wake ko na abu ya halatta ko fire ko dabbobi duka ana bayarwa haka ba abu ne mai wahala ba gaskiya a iya ba da abin da ya sauwaka aka daidaita tsakanin miji da mata ko alwali da zai ba da aure Allah ya tada mu to anan za mu takaita abin da muka kasa daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙo Allah afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها واجنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وذكر أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأكد أنا الحمد لله رب العالمين